فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمه الله a ci gaba da karatu al-tahfu mun nabiyur rahma sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne a yakin kaibara da manzon Allah yaje satin da ya gabata mun karanta yadda manzon Allah har ya auri matarsa Safiya a yakin kaibara ko kuma aka tare kana kuma kai walima tun kafin ma a koma garin Madina zamu tashi ne da malaka ya cewa as'ila lil muraja'a tambayoyi da yake mata ayi da malaka yake tsara ya tsara ake tambaya bayan an yi kowace gaba da darasi yace abu na farko jama'a Allah ta'ala da nabiyihi baina maqamir risala wash shahada bayyin zalika malaka yace Allah ya hada wa manzansa sallallahu alaihi wasallam tsakanin darajoji guda biyu daraja da muqami na annabta da manzanci da kuma ta shahada mana manzansa sallama manzan Allah ne sannan kuma yayi mutuwar shahada na fata an gane eh to bayyin zalika ka bayyana ta ya ka samu haka me ya faru manzala da ma ya samu mutuwar shahada shine mun karanta cewa an samu guba a cikin nama kuma yaci wanda wannan cin gubar shi ne sanadiyar ya zanga masa da adalin sa yaci abu na biyu ko yace udhkur ayatani fi bayan kiyatul yahud wa muhawalatuhum qatlu anbiya Allah ta'ala ka ambata ayoyi guda biyu da Allah ya magana a kansu a cikin su dangane da cin amana da warware alƙawari na Yahudawa da kuma yunkurin su na kashe annabawan Allah duk mun karanta da yawa ko Allah ba mu labari a Qur'ani guri da yawa cewa su Yahuda daga cikin siffar su shine suna kashe wasu daga cikin annabawan su ko su ƙaryata waɗansu su kashe waɗansu daga cikin su ga nan ayoyi da yawa ce yace abu na uku tazawwaja nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-safiya aqibat kaibara bima azzaqaha manzan Allah ya auri na safiya a ƙarshen yakin kaibara to sadakin me manzan Allah ya bata sallallahu alaihi wasallam ko sadakin nawa manzan Allah ya biya kowani abu ya bata haka shi ma mun karanta cewa manzan Allah ya bata yancin ta shine matsayin sadakin ta ya yanta ta domin ta zama cikin bayi ta zama baiwa za a iya sayar da ita za a iya kyautar ta sai kuma ka ce an yanta ta wannan yancin shine a matsayin sadakin ta sallallahu alaihi wasallam yace abu na hudu kam aqaman nabi sallallahu alaihi wasallam bi khaybara ba'd al-ghazwa kwanaki ne manzon Allah yayi a cikin khaybara bayan an gama yaki kuma ga shine yana yin kwana uku galibi in yaje yaki kuma sai masara a ciki zai yi kwana uku a garin da aka yi yakin yana gode wa Allah kana kuma daga baya sai ya juya ya koma Madina sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga kamar ka ce an gama wannan kisa kenan sai ya gaba ta gaba Ja'far bin Abi Talib wa sahabi safina radiyallahu ta'ala anhu kissar zuwan Ja'far bin Abi Talib da kuma sahabban nan da suka tawo jirgin ruwa daga garin su zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne Ja'far bin Abi Talib Ja'far bin Abi Talib shine Ja'far dan Abu Talib wali ga sayyidina Ali bin Abi Talib na fata an gane sannan kuma dukkanin su ƴaƴan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun karɓi musulunci a cikin ƴaƴan Abu Talib yayi hijira daga Makka zuwa Habasha wanda muka ambata a can farko zalla ya ware sahabbai a karan farko zuwa tafi hijira zuwa Habasha domin akwai wanda ba a yi kuma a wuri baya bari a yi zali ya fara bin Abu Talib da sauran sahabbai to suka zauna a can Habasha har tsawon shekaru basu dawo Madina ba sai a shekara ta 7 bayan hijira bayan an gama yakin Khaibar manzon Allah ya dawo Madina sai kuma ga su Ja'far kuma sun dawo Madina tare da sauran sahabbai suka tare da su kuma kan hanya ta zuwa Madina suka tikaro kuma kan hanya sa tan Habasha suka tikaro da waɗansu sahabbai na daban sune Abu Musa al-Ash'ari da shi da mutanen sa akalla wajen mutum mutane da yawa a cikin su sun kai mutum 30 ko fiye da ko basu kai haka ba sun hawo jirgin ruwa daga Yemen za su zo Madina sai aka samu guguwar ruwa ta kada jirgin su na fata gane ya bar hanyar sa zuwa Madina aka kora su can ko basu sai suka gan su a Habasha jirgin ruwa ta fure su suka sauka Habasha suka gama da Ja'far bin Abi Talib suka zauna tare da su a Habasha so daga baya suka dungumo gaba ɗayan su da su Abu Musa al-Ash'ari mutanen Yemen da kuma su Ja'far da su Qurayshawa ne suka yi hijira sai suka zo Madina gaba ɗaya a lokaci ɗaya da haka manzon Allah yayi murnar zuwan su ya ji daɗin ganin su yayi murna kamar za mu karanta yanzu insha Allah yace fi hadhihi al-ghazwa qadima ala sallama ibn ammihi Ja'far bin Abi Talib yace a wannan yaki na Khaibar bayan an gama ne dan babban manzon Allah shine Ja'far bin Abi Talib yazo wurin manzon Allah daga kasar Habasha wanda zatahu Asma bintu Umais tare da matarsa Asma bintu Umais suka taho garin Madina wal ash'ariyuna da kuma mutanen kabilar ash'ariyun mutanen Abu Musa al-Ash'ari su sun musulunta a Yemen suka taho kuma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa Abu Musa wa sahabu radiyallahu ta'ala anhu shine Abu Musa al-Ash'ari da kuma sauran abokanansa Allah kara musu yarda Imam al-Bukhari fitar da hadisi rahimahullahu ta'ala fi sahihi an Abdullah bin Qais Abi Musa al-Ash'ari Imam al-Bukhari fitar da hadisi daga Abdullah bin Qais wanda shine ake cewa Abu Musa al-Ash'ari sunansa na gaskiya Abdullah bin Qais alkunyasa Abu Musa al-Ash'ari na fata an gane to sai ce hadisi daga gurin su kale yake cewa balagana maka da nabi sallallahu alaihi wasallam wa naharu bil yamin mun samu labari mazalla ya fito muna kasar Yemen fa karajna muhajina ilahi sai muka fito dan mu hijira daga Yemen din zuwa wurin manzon Allah ana yace ni wa akhwanin li da yan uwana guda biyu ana asgaruhum ni ne karamin su ma'ana su uku ne yan uwa shi Abu Musa shine mutum na uku a cikin su karami a cikin su yayyansa guda biyu sai shi na fata an gane ahaduhuma Abu Burda wal akharu Abu Rahman sunayen su kenan yace wa rajul ko nani ala imma qala fi bid'in wa imma qala fi sasin wa khamsina aw ithnayn wa khamsina rajulan suka fito da mutum imma 52 ko mutane 53 ko mutane 57 wannan shi mai ruwaya ne ya samu kuskure a gun tantance yawan mutanen da shi ya bashi labari ina fata kun gane yayi hijira daga garin su zuwa gun manzon Allah da shi da yan uwansa su uku da kuma waɗansu mutane mutum 52 ko da uku ko da bakwai daga tunguma za su zo gurin manzon Allah a matsayin sun yi hijira sallallahu alaihi wasallam farakibna al-bahara yace sai muka hau as-safina muka hau jirgin ruwa fa alqaina as-safinatina ila an-najashi bil habasha sun hau jirgin ruwa daga Yemen zuwa Madina sai jirgin ruwa ka samu tangarda Allah koro ta iska ta dagula toku aka samu guguwar ruwa kawai ta kada su ko ba za ka iya hanawa ba ko manyan jirage da kake ganin su aka samu irin wannan bawa yadda za a iya yi saboda wani ikon Allah ne akan iska yake juye teku juye ruwa a juye jirgin inda Allah ga dama sun taho zuwa Madina za su taho sai kuma aka kada jirgin sai koma kawai Habasha ba da za su yi gan su a Habasha a bakin gaba suka sauka suka fita suka ƙara sa cikin gari suka gamu kuma da sauran musulmi sai Ja'far kaga shikenan sun samu yan uwa kenan yace wa faqana Ja'far bin Abi Talib sai muka gamu da Ja'far dan Abu Talib fa qamna ma'ahu muka zauna a wurin Ja'far tunda shine shugaban sahabbar suke rayuwa a Habasha ai mun karanta a baya ko da aka zo za a yi magana da sarkin Habasha Najashi saboda an turo Qurayshawa su ziga shi ya kori su waɗannan ya ba da su a tafi da su Makka waya shugaban da yayi masa magana shine Ja'far bin Abi Talib shine yayi magana da madadin yawun musulmi kuma daga baya sarki ya fahimce shi ya tafi su gaba da zama a nan garin sai dai in gugu suka gaji amma in ba ku gaji ba duk duniyar Najeriya nan kasan nan ba mai tashin ku anan kuma duk wanda ya taba ku ni ya taba ya ba su kariya ya mutunta su ya kimanta su daga sai game da Ja'far atan da sauran mutanen sa ya ce muka tsaya a gun Ja'far tunda haka zaka je madinar gun manzon Allah ga dan uwan manzon Allah kuma sabon manzon Allah ne haka zai ta kara musu ilimi na addini zai karanta da su kuma duk abin da ya kamata kafin kuma sai shiri na musamman gaba daya su dungumo su duka daga can zuwa Madina ga baki ɗayan su kuma haka aka yi yace hina aftaha Khaybar haka ne ko wa faqana nabi sallama hina aftaha Khaybar sai muka zo mun gama zama a Habasha za mu dawo Madina muna dawowa Madina kuma muka samu manzon Allah ya ci jaji yakin Khaybar an ci yaki an ci nasara an dawo sai aka gamu ana dama cikin farin ciki da murna saboda Allah ba musulmi nasara a Khaybar mai yawa da dukiya mai yawa da aka samu so ana wannan murna kuma sai ga zuwan waɗannan sahabbai tawaga ta musamman kuma sun dawo daga hijirar su yace wa kana unasun minan nasi yaquluna lana da muka dawo Madina sai waɗansu daga cikin mutane suke ce mana ya'ani ahlus safina suke ce mana mu da muka hawo jirgin ruwa daga Yemen zamu zo Madina hijira kuma jirgi ya kora mu zuwa Habasha ko muka ƙara dawo muka dawo Madina ga baki ɗayan mu sai sauran mutane suke ce mana a cikin garin Madina ko suke ce mana sabaqnakum bil hijra ta ai mu mun riga ku yin hijira zuwa Madina Hassan Adam baka ana shi magana ko kamar ana musu gori za a ce ko ko kuma ana musu alfahari to ai mun riga ku hijira ma'ana duk da cewa kun zo ku yanzu to mu ne a gaban ku dan adam galibi na alfahari da abin da yake da shi eh a ce ai muna gaban ku ai mu mun samu hijira tun farko kaza 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 to sai wannan ba yake dan taba ran su kuma wayannan sahabbai suke jin ai ba su dadi ba ya za a ga musu haka wa dakarat Asma bint Umais sai wata rana matar Ja'far mai suna Asma bint Umais ta shiga wa himmin man qadama ma'ana ala Hafsa zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam za'iratu ta shiga wurin nana Hafsa matar manzon Allah ta kai mata ziyara matar Ja'far sunanta Asma bint Umais ana ce mana mu da muka zo a ƙarshe a wannan lokaci ana ce mana ai mun riga ku hijira ko kana ake haka ake ta faɗa musu to ana wannan halin idan mata kai ziyara gidan manzon Allah gurin matarsa Hafsa binti Umar kenan matar manzon Allah yace wa qad kanat hadarat lan najashi fi man hadarna ita nana Asma binti Umais tana cewa suka hijira daga Makka zuwa gurin Najashi fa dakala Umar ala Hafsa suna zaune da baƙuwarta nana Hafsa matar manzon Allah ga Asma binti Umais baƙuwa ta kai mata ziyara sai ga Umar ya shigo gidan manzon Allah wurin wa wurin Yassa lafata an gane kaga ai ya halatta uba na kai Yassa ziyara ko mu anan ne ba a cika yi ba amma hal abu ne wanda yake mai kyau dan ka ga ya suke rayuwa kamata nasiha kamata kyauta kam ƙara jan hankalin ta ko musamman irin yanda gaskiyar rayuwa ne yanzu abubuwa suna yin tsauri maza suna shan wahala rayuwa ta yi tsada ta yi wahala haka kai baban da sai kamata ziyara ba da to ba tsammani kowa ya kare buga kawai yanzu ya sallama a ce waye ya ce baba ne ko kawai sai a gaishe a yi murna a ji daɗi ya ganta ya rayuwa ya kaza to cin ga ci gaba da haƙuri ra ya mutu da nasiha mai daɗi kuma ya ɗauko wani kyautar da ya niyyar ba ta yi ba ta kaga wannan zai ƙara mata ne danƙon zaman aurenta zai ƙara mata kuma haƙuri da juriya a mai a zaman aurenta amma haka mu ɗabi'ar mu tsanan ƙasar sai dai wai ita ƴar ta zo ta gaida baba Allah ta yi shekara ba ta zo ba shi ba zai je gaishe ta kaga magabata suna yin haka ne saboda su ƙara jawo ƴaƴansu me kunne da kuma rarrashi game da zaman aure gashi mun shekarar ta hatta manzo Allah ya zo gidan Isra Fadima ya kai mata ziyara ya mata jawaban da ya kamata sallallahu alaihi wasallam daga sai Umar ya shigo wurin Isra na Hafsa sai ya sai mata da baƙuwa wa qad kanat فدخل عمر على حفصة واسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء ثم لسيد يجي أسماء بسنتبا فقال من هذه ونكم واتيت هذا يكون لدى بيني لكم اللورة إلى النئيه يا دي جدين إسراء كما تزيارة يسا متمي دبا قوة توامر إنسان أبا لقل ومن يسمي كر أهلك أمسا إعا تيتم بيع توانا كم واتيت saboda ka san meye me alakar ta ma da iyaka da yawa daga cikin aurekin da suke mutuwa yake zuga aurewan ya mutu ba kawaye bane ko ƴan gulma ko tsohuwar bazawara wani ba haushi ma sai kina zauna a gidan mijinki ta yi shekara goma ba ta da miji saboda baki da hankali kuma ta wata zuga ki ta kashe miki aure har ƙarshen asara ki idan fa tana fama da ranta fa ba ta da miji ba ci ba sha ba gurin kwanciya ne kyau tana koma akwai 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 ai damuwa an babu miji amma ta zuga matar aure kuma ta kashe mata aure amma a burani in suka zuga ki kuma sai aure mijin naki aga sun yi maganin ki ke ba ku tsaya bace haka suke musu su zuga ki ki hau kuma ta ba su ne mai wai da mijin su waya da shi ke ya kore ki kin tafi kuma sai ki dan ce ai aure da ai wanci ya aure sai a ce kuma kin ci amana ta a kin ci amana kan kike sai ce man hadihi wace ce wannan haƙi ne akan uba ko miji idan ka zo gida ka ga bako ya zo gidanka ko ka ce wannan kuma waye inda baka san shi ba ko sai maka bayani ai wance wanta ce ai wane wane ne ai kaza kaza sai kai bincike ka gano saboda sau da dama illar da wani ke shigarwa a gidajen aure tana rusa auren gabaki ɗayan su Allah ya kiyaye fa qala tace asma bint umays ai wani tace asma bint umays ana fada sai ga yace matar Ja'far bin Abi Talib faqala Umar sai Umar yace al habashiyya hadhihi wata hijira zuwa Habasha tun muna garin Makka kaga dama ya san labarin take al bahariyya hadhihi wannan ce wata hau kogi ta iyo kuma hijira ta hau jirgiro daga can zuwa nan duk tai fama akan aiki kare addinin Allah an bar garin Makka an zauna a Habasha daga can an taho Madina an yi kaza zai ke kamar yana fadan darajar tarqima take yace wannan ita ce aka ce masa ita ce alal asma na ta ce eh ni ce qala sai Umar ce sabaqnakum bil hijra ai mai riga ku yin hijira zuwa Madina shi ba kara gaya mata fa nahanu ahqu bisa zalinku mu muka fi cancanta da manzon Allah sama da ku mu muka fi kima da shiga da samun girma da matsayi a gun manzon Allah sama da ku saboda mu muke tare da shi tsawon shekaru kun zo ku daga baya ba za ku samu abin da mu za mu samu ba a gurin sa kamar ina ga mata haka ita kuma sai abin da ya bata mata rai fa gadibat taran ta bace wa qalat tace kalla wallahi tace masa a'a wallahi tace wallahi ba haka bane dan a nuna maka ita mace idan tana da ilimi kuma tana da hankali to za ta iya yin bayanai da kowa ya tsara mata ya sallame ta ya haƙuri da ita ina fata an gane amma in ba ta san kanta ba ba ta san darajar ta ba sai da hikirin ta zama wulaƙantacciya amma tana da ilimi tana da hankali za ta iya da akan jawabi na ilimi da kowa ya yi Umar dan kadai ta ce masa kalla wallahi ta ce masa wallahi ba haka bane maganar cewa kun riga mu hijira kun fi mu samun ki daraja ko shiga a gumanzan Allah ta ce wallahi ba haka bane ba haka bane kuntum ma'a sallama yud'imu ja'iyakum ka sai daraja ya baci ana yin magana mai zafi zafi ko ta ce a ku je kuna tare da manzon Allah yana ciyar da mijin mutum mana an ba ku da abinci zai ba ku to ku ci ko ba shi bane ba ku ba ku san wahalar yunwa ba ko a wanda jigun manzon Allah zai yunwa ne ba zai yunwa ba ai ba mun sha karanta ba Abu Hurairah fadi yana kwance saboda yunwa ya kusan suma ma manzon Allah ce ka zo mu je gida aka je gida aka kawo nono dan kadan aka ce to ya dauka hira ga nono mashi kade mai marka dan aka je kuma je kirawo ashabu sufa wajen mutum 70 ko nawa ko kuma suka zo aka ce fara ba su sha nono tukunna amma karshe me ya sha ya koshi manzon Allah ce ka sha ya Abu Hurairah ya sha ka kara ya sha ka kara ya ce wallahi manzon Allah ce na ya saka ba inda zan saka nono nan to amma dan zai kace baka da kai naka shanje kai kade ba to haga zama da manzon Allah ba za ka da jinwa ba kace wallahi ku kuna tare da manzon Allah yana ciyar da mai mutunku wayyugidu ku ja'i wayyidu jahilakum yana ilmantar jahilanku duk wanda ba shi da ilimi manzon Allah ya karantar da shi bana ne ba su ku wa kunna fi dari tace mu mun kasance a wata kasar da a wani garin da au fi ardin a wata kasar da ne albuada albugaza muna cikin guri mai nisa gahi babu yan uwan mu babu dangin mu ba dangin iya babu na baba kuma ga gaba suna kyamar ma addinin namu duk da cewa sarkin ya ba su kariya amma zai hana ko ta karkashin kasa a ga musu ta magana wadda dadi ai ba zai hana ba sannan kuma dinda da kabar garin ku kabar kasar ku ka tafi wata kasa sai wata ran ka ji duniya babu da kazo ka dawo kasar ku yanzu da ka duba duk musulmi mai ina ya fi so a duniya shine makka madina ko idan ya biya kudin sa yana karkarwa ya je makka ya je madina a je ai aikin haji a gama ana gama aikin haji daga gabaɗaya ta ishe shi shine yake so ya dawo kauyen su tare da ya san garin fa babu nefa babu AC babu kaza babu laban ba imra'i ba shabarma ba duk babu me dai zo samu to laushi ne green abin zai amma so yake dawo wallahi sai ji wallahi duk ta ishe shi shi sa bawo shi ta wai giji lahira ma'ana garin ku ko kasar ku to kamar lahira ne dole ranka yana son komawa ci dan adam ai yana yakan so kunci ko da bai mutu ko ya san cewa ina ne karshen lamarin sa shine mutuwa ci so haka wannan kewa ta zama abun da ba garin ku ba sai kai maka roƙo so haka mu muna zauna a wata kasar da babu dangin iya babu na baba ga wadanda mutanen da ba san mu suke ba yace wa zalika fillahi mun yi wannan zaman ne na cikin kunci da kewa saboda me kace fillahi saboda kare addinin Allah wa fi rasulillahi saboda bin umarnin manzon Allah mu da muka tafi bashi muka zauna ai manzon Allah ne yace mu tafi ko ba shi bane to kuma ka zo ka ce mun kai da baka je Habasha ba dan ka zo ba ne daga ka riga mu hijira mu muka fara hijiran ma a tarihin duniya gaba ɗayan ta ina fata an gane aka tana nuna musu cewa ga wani ilimin da bai san shi ba mata fa suka ce Umar bin Khattab ya shaga ya gamu da kalubale da yawa a gurin mata ko lokacin yana khalifa ya zo ya ce al'amura sun yi tsada samari sun kasa yin aure abubuwa sai ya tato daga yau za a yanke sadaki duk daular musulunci sadaki ya zama kamar yadda kace sadaki ya zama 10,000 ko 20,000 kaga za a yi samari ko za a yi murna ko a yace na ne da kanafin sa kawai sai ga wata mata mai ilimi ta ce masa yana kan mu mutunta ya Umar bata sai marwa abin yau ba al'arana fa saboda ranta ya kwaci kuma za a yi academic challenge da Umar bin Khattab yana shugaban kasar musulmi da duniya ma ga baki da tace kai ne zaka hana abin da Allah ya bamu yace me nayi tace baka ji abin da Allah ya ce ba wa in aradtu mustabdal zawjin makana zawjin ne ihdahunna qindaran Allah ta ku dimin shi'a ko me qindar tarun kudi me yawa ka biya kudi me yawa kai aure kuma sai wani abu ya zo aure ya mutu Allah ce ka ko sisi a ciki ya Allah zai ce an ba mu dukiya me ka zo ka samu wani sadaki wani 10,000 kuma eh kai waye Allah ya faɗa ka ce kar aina Allah yace wallahi kin fi ilimi gaskiya ne daga Allah yake nema gaskiya yake nema ba shahara ko izza ba ita wace ce a wannan lokacin zai ce a dake ta ko a mata kaza ko a mata kaza amma ba haka bane ake su in an kawo nasi na maganar Allah ko maganar manzo Allah bi suke yace gaskiya ne sai zan yi wani hukunci yace a bar aure a yadda yake kowa ya aure da dai arzikin sa wani agun sa miliyan 100 kamar dera 1,000 ce wani kuma agun sa 10,000 kamar ma miliyan 100 ce so kowa yi gurgudan arzikin da Allah ya masa na fata an gane so ya gamu da kalubale da yawa a gurin mata to amma da ke gaskiya yake nema da an mara hujja kuma sake waye shi duk zafin sa da yake shi radiyallahu anhu to tace mun yi haka ne saboda Allah da manzon Allah wa antum wal ko ina tace tace wa aymullahi na rantsai da Allah la ud'imu ta'aman bazan ƙara cin abinci ba daga yanzu wala asrabu sharaban bazan ƙara shan wani abin sha ba hatta adkuru ma qulta bi rasulullahi sallama har sai na ba manzon Allah labarin abin da ka faɗa mun ma'ana abin ya bata ba tare kuma ta masa martani ko amma tace to yanzu wallahi bazan tsaya a ko ina ba sai na dugun manzon na bashi labarin abin da ka fada game da mu cewa wai kun riga mu hijira kun fi mu samun daraja da sauransu abin manzon Allah in je manzon Allah ya mana hukunci in abin da ya fada haka ne shike rahimu sallama muku in ko baka bane a fada muku ma abin da yake daidai tace masa kuma ko wasa adkuru zalika yasbukuna ne wannan kunna nuqudi wa nakafu kace ka sani fa mun kasance fa a can din ana tutar da mu kuma ana kwarsar da mu amma me yasa muka zauna a can saboda manzon Allah ne ya ce mu zauna bun umarnin manzon Allah ya ce muka za muka zauna a wancan gurin ko mu dawo kuna ga wani wata magana ko kun fi mu samun ladan da daraja ko ba shi ba kaman kace haka ko kace wa sa'ab kullu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa as'aluhu kuma zan fada manzon Allah duk wannan abin da ka fada da ni ma abin da na fada kuma zan tambaye shi menene gaskiyar labari game da mu kace wallahi na rantsa ma da Allah la akzibu bazan yi ƙarya ba wala azibu bazan karkace ba wala azidu alaihi bazan ƙara ba akan abin da kai ka fada game da mu kuma ni ma bazan yi ragi ba akan abin da na fada ma na amsa da na baka ba na nan jin ba mu zalla labarin duk abin da muka ni da kai shi kuma sai mana hukunci wanne ne daidai sai mu dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma jaa annabi sallallahu alaihi wasallam qalat da manzon Allah ya zo gida ya shigo sai ta ce ya nabiyalla ya ma'aikin Allah inna umara qala kaza wa kaza tace fa umar ga abin da ya faɗa mana dazu yace mana wai mu sun riga mu hijira sannan kuma sun fi mu samun kima da matsayi a gumu zalla sama da mu su suka fi dacewa da samun alfarmomi da abubuwa sama da mu a gurin kai manzon Allah ko kala sama da lagata fa ma qulti lahu to ke me take ce masa ko aga an ba take yanci kenan shi ya faɗa kaza to ke kuma me take ce wannan miya amma nan fa take ba shi qalat tace qultu lahu kaza wa kaza ni kuma ga abin da nace masa nace mar kaza da kaza qala sai manzo Allah ya ce wa laysa bi haqqi bi minkum yace ce mata lalle su su Umar da ire-iren sa ba su fi ku samun kima da fada da guri ba a guna na fata an gane kaga an soke maganar Umar dai ko yace walahu wa li ashabihi shi Umar dan kadabi shi da ire-iren sa duk wani sahabin da ba ku ba yana da ne hijratar wahida ladan hijira guda ɗaya suke da shi duk wanda daga Madina kawai ta taho Makka kai tsaye yana da ladan hijira guda ɗaya yace walakum ku kuma ko ina miki walakum antum hijratani ku kuma kuna da ladan hijira guda biyu haka kenan ku kun fi su malaka kenan yanzu an ba su daraja an ba su wata lambar yabo an ba su kima saboda me sun hijira daga Makka zuwa Habasha daga Habasha zuwa Madina haka sai Allah ya ba su rubin lada sama da wanda shi kuma kawai daga Madina kadai daga Makka ne kawai zuwa Madina falaqad ra'aytu aba Musa yace wallahi naga abu Musa ko wa ashabu safina da sauran wanda suka hawo jirgin ruwa daga yamin suka jirgin su har Habasha ya atuni suna zuwa guna arsalan dai bayan daya yasalunani an hadal hadith suna tambaya ta wannan hadisi ma'ana abu Musa da mutanen sa mutum gudun 50 da wani abu din nan da suka ji labarin abin da ya faru tsakanin Asma bint Umais da Umar bin Khattab ga kuma hukuncin da manzon Allah ya game da su to suke zuwa gun suke tambaye ta wai yaya ake ne ba mu labari kai ta karanta musu ga abin da Umar ya faɗa mun ni na ce masa kaza manzon Allah ya shigo na faɗa mar kaza ya ce mun kaza tukun ya faɗa mana kimar mu da darajar saboda su sahabbai kullun suna lura ne da abin da ya ba su daraja a lahirin su ba duniyar su ba ko mutane yanzu kuma fa ya za su samu kuɗi ya za su samu matsayi ya za su samu kaza kuɗi na duniya kuma muke lura da shi to su sahabbai ba haka bane tsarin rayuwar su su kawai lahira suke bukata kace suna zuwa guna tawaga tawaga wani bayan wani suna tambaya ta game da wannan hadisi yace ma min ad-dunya shay'un hum afrahu wala a'zamu fi anfusihim mimma qala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi babu wani abu a duniya da yake da girma suka da da'insa sama da abin da manzon Allah faɗa musu ma'ana wannan kalmar da manzon Allah faɗa game da su cewa ku duk wanda ba ku ba hijirarsa da yayi tadansa ɗaya ne na hijira ɗaya amma ku kuma kuna da ladan hijira linki biyu to wannan kimar da manzon Allah faɗa musu sun ji daɗin sama da a ba su duniya ma da abin da yake cikin ta in suka tana wannan sai zai kawo su duniya kawai ta yi lebu ba shi da ko sisi a jiwansa amma yana tana cewa shi yana da wani alkawari a gun Allah kuma manzon Allah ne ba da tabbacin alkawarin sai da shi kawai lafiya kalauna saboda duniya mai ƙarshen ta ne ai mutuwa za ka yi na fata an gane ko mai kamar laka mai ƙarshen ka mutuwa ne so ma baka da komai kana shan wahala mai da ƙarshen ka ne mutuwa ne ita kuma asalin rayuwa shine wanda ake yi bayan an mutu da wata ce ba ta yankewa amma wannan ta duniyar ai tana da iyaka da aka yi shekara ahirin baka san wanda kake ba ka ta shirin ya kai ko yanzu ka fara jin sanin duniya kuma ka fara gamuwa da kalubale wahalhalin rayuwa takalifu wane ne kullun kaza taraddadi faduwar gaba haka har ka zo tsufa tun har ka je ka mutu to amma ta waccan rayuwa ta lahira in kai sa'ata to dadi ne kan dadi har illa masha Allah Allah ba mai ta yace laqad gaba Ja'far bin Allah ta'ala hu fi hijratihi ila al-Habasha sanawati Ja'far bin Abi Talib ya zauna a hijarsa zuwa Habasha shekaru masu yawa sun makadima ma'ahu da zatahu sannan ya taho Madina tare da matarsa wa ahlus safina min al-ash'ariyun da kuma mutanen nan da muka ambace su mutum 50 da wani abu na mutanen Abu Musa al-Ash'ari suka taho Madina ga baki ɗayan su faqadi akraja ko al-Hakim Imamu Hakim ya fitar da hadisi wa Tabarani Imamu Tabarani bi isnadin hasan da isnadi mai kyau annan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadama Ja'far talaqahu suka ce da manzon Allah da Ja'far ya taho ya kamo hanya ya zo daga Madina labari ya zo manzon cewa ga can Ja'far da sauran sa ba sun kamo hanya daga Habasha zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam ya tare su sallallahu alaihi wasallam saboda murna da farin ciki tarasse ji an san taraku dan an za zo ba kwai zo gari kamar gwamna ko wani waye ba ana fita tun a taro shi ba tsamiyar taro da ake zuwa din nan to sai manzo ya fita taro su sallallahu alaihi wasallam saboda kikkiawan hali na manzon Allah wa qabbala jabhatahu da suka gamu da shi kuma manzon Allah ya kama shi ya sumbaci goshin sa a ga karshen darajawa kin manzon Allah ya lungume shi ya kuma sumbaci goshin sa dan a karrama shi an yi murna da zuwan sa kin wannan dabi'ar Larabawa ce idan mutum yana da kima a gun shago a matsayin bako ko ziyara to suna masa hijin irin haka ko yanzu ka je gurin su haka ne in ka je bakunta gurin su zai taso yana maka ahlan wa sahlan wa marhaba ko ahlan wa sahlan wa marhaba kamar ba ya kace lali marhabi san da zuwa in ji Hausa ko kuma zai zo zai rike ka saboda su dai ba su da kai ayi rungumu juna haka ya sumbaci nan din ka da nan din ka da goshinka da ma kai ta kururu baka iya bala ba sai ka je sai ka ga bade ka samu wani kala haka zindin din da kawa amma su karramawa ne abun su a sumbaci goshin mutum in babban mutum ne kuma a kama gemun sa ma a za a sumbaci gemun nashi to amma daraja da kima ke a ga da ka samu wani shehin malami anan ka ja gemun sa a ga kai wasa sai ka ji kutufin kuma yi abun almajiran sa ko wala sai wani shehin ne muridai da yawa kawai ka kama gemun sa ka ja in za ka zo na nauja ya kiya na ushe ka saboda bal'ada ba ce za ka mazala ya jerin ya kama shi ya sumbaci gurin sa wa qala ya ce in ji manzon Allah wallahi ma adari bi ayyihi ma afrahu ya ce wallahi ni ban ma sani ba wai wani farin ciki ma yau da wanne ma na fi jin daɗi da zuwan Ja'far nake zan yi murna ko kuma cin nasara akai bara ma'ana abu biyu ya faru a lokaci daya duk kuma jin daɗi ne ala ayyi halin dai manzala nuna maka mai kimar Ja'far bin Abi Talib a wurin sa ta maka san shi ka san wannan tarihin sa idan ma cewa su ne ma san ahlul bait suna faɗan tarihin sa wansa da na Aliyu ne Ja'far bin Abi Talib shi wansa da na Aliyu ne ka duba abin da manzala ya mada ya rungume shi ya sumbaci goshin sa yake murna ta nuna farin ciki saboda zuwan sa da za ta fi yaƙi mota aka mutu shine kwamandan yaƙi aka ce ka zama daga cikin kwamanda guda uku yace na farko za a bawa Zaid bin Harisa dan ya rasu a bawa da Abdullah bin Rawaha in ya rasu a bawa Ja'far kuma gaba ɗaya suka rasu Allah ya ce Zaidu shine komanda yanzu amma yayi an kace shi shahada an ba Abdullahi bin Rawaha shine komanda ana ba sa bai labari a Madina su kuma suna yaki a can iyakar Rum Turai Italy zalla ki ba sa bai labari yace an kashe da an kashe wani wani ya zama komanda Abdullahi bin Rawaha shi ma yace an kashe shi Jafar ya zama komanda ya rike tutar daki da hannunsa na dama an sare hannun ya rike da hannun hagu an sare da hannun hagun ma yasa dungulun hannun ya rungu tutar aka fille masa wuya yace na gan shi yana yawo a aljanna da fuka-fukai guda biyu inji manzon sallallahu alaihi wasallam saboda hannunsa zaka yaki a jihadi guda biyu to Allah ya matsanya mata fuka-fukai kamar na mala'iku ya tashi a cikin aljanna yana da ƴaƴa ƙanana da ya bari ko kanare ayin sa akwai Abdullahi da sauran suna nan shine babba shi ayin sa manzala dai ta zo sai kama su ya rungume su ya daura daya a gaban sa ya sa daya a bayan shi za haukan laƙumi daya ko doki daya ta fita ya shafa kan shi yana kaunar su yana zuwa gidan su kullun ziyara har shi ma koma ga Allah Ja'far bin Abi Talib amma ka tabbata sunan sa ka san ayin sa to shi Ahlul Bait ne kuma ai ina fata an gane in kaza an ce ahlul baiti a duniyar sunna to shine ali muhammadin iyalin gidan manzon Allah daga matansa da ƴaƴansa sannan wa ali abbas iyalan gidan abbas babban manzon Allah ne kuma ya musulunta ƴaƴansa matansu kaza kaza din su sai wa ali ja'far iyalan shi wannan ja'far din ali aqilu shi ma dan uwansa da aliyu ne ali aliyu shi ma duk sune ahlul baiti ba amma duk an ture su an dauko bangare daya daya ma aka raba shi gida uku aka zari daya shi kawai shi hagan mai furcin ne ke so wani wani bai taba san jin sunan sa ba ba dai dan karamin tarihin sa shine Ja'far bin Abi Talib sun taho su uku da Ja'far da Aliyu ko da kuma wannan abin nan Bilal sun je maka sun fito sai ga yar ɗaya daga cikin yayyen su Ja'far da ya rasu ta biyo su tana kuka kan cewa su taho da ita kowa sai buɗe hannu akai shi zai ɗauki yar kowa yake so ba shi zai ɗauke ta ya riƙe ta kowa dagi zala zai raba wannan gardamar sai ba kowa wata yambar lambar yabo ta musamman ya ce wa Ja'far bin Abi Talib shabita khalqi wa khulqi kai Ja'far kai kama da ni a sura kuma kana kama da ni a halaye kaji wannan maganar fa yace kai kana kama da ni a surar jiki ta kirar da Allah ya mana mun yi kama da kai inda manzo Allah sannan kuma halayenka irin halaye na ne ka kwaikwai irin halaye na yace wa Ali bin Abi Talib anta minni wa ana minka kai nawa ne ni ma naka ne yace wa abin nan Bilal ko yace abin nan anta akuna wa maulana kaga waya to a ci ba kimanta ba sun naka ce maka kai hukunci waye fitin yawa cikin sokun nan waye fitin yawa eh me yasa to Aliyu fa aka ce kai nawa ne ni naka ne ka ji maganar fa kadin da Hausa baka da to sabda ga saki in aka fada ma darajar sai daga sai kamar shefu kowa a cikin su shi yasa zaman ka lafiya gaba ɗaya ka ce radiyallahu anhu shikenan sai ka samu lada ka huta kawai waye to ba waye ba a cikin su to ka gani yace laqadimi ko ina miki ko mu mutu gudu na gunne ko لقد شرعت في هذه الغزوة أحكام يتي أولا يكي نكي برا أن شرعن تولن سوكون شوكون تولن دا أدا باب سو سي أزمن دا كي يكي نكي برا بيان أنغم يكي سي الله سوك أدو أن سوكون شوكون شدا غشي زام كرن تامجي يتي من هذا غشكين سو تحريم لهم الحمر الأهلية أيات نكي برا لأغا حرب دا تن نامن جا كنجدا أدا فاركو مثلا أنا تن نامن جا كنجدا أما أنجي كي برا أنزونا بيان أنغم يكي sahabbai tun da ana tun namun jakin an yanka jaki an dafa a tukwane an cika a yana ta farfasa sai manzo Allah kirawo mai shalansa ya take zaka ga mutane Allah ya haramta tun namun jaki na gida sahaba yake cewa ga tukunya tana ta farfasa da nama yami da fa shine rage fa amma saboda imani na sahabbai ba sai su bari mu cinye wannan in so na gaba ne babu shi ba kace ko saka dauki tukwana aka daga kifar da su da naman da kuma su a kifar tunda manzala ya haramta da fata an gane shine haramtin cin naman da shi da kaga kenan duk kuma mun da karanta cin sa to siyar da hikata kudin sa kuma haram ko na yan zaki to wallahi risu da mun dadin abun shi duk abu da Allah haramta ai hukunci yake ma daga gaggawa musamman yanzu din me harkar ana ga ba cikin nutsuwa kowa na sakin nutsuwa wani direba ya dauki zaki zuwa tangarin saboda kudi yake biya da masifa in za a biya miliyan 1 a wani kaya to idan mun zaki ne ya ce za a biya miliyan 2 na fata an gane ya dauka ya kai lafiya ya dawo lafiya ya samu kudi ya kara dauka na biyu yana tafiya wajen gudun mota mutu mota sai da kace kudi kusan miliyan 1 a gyaran ta ya gama an gama gyara an yi ci kan tafi sa ga ta kara rugujewa da kansa ya nutse ce ya Allah na tuba ya ta sauke mazakin nan aka sauke an gama saukewar ba an yi juye ya wanke motar an gyaggyara ya karta ta kara rugujewa yace ya ubangiji Allah na sauke zakin fa na sauke ya Allah kuma wallahi ba zan kasu ba ai bala'i ne duk abin da Allah ya haramta idan kai zikira sai ka shiga uku kamar ka taro masu ne ko baka da defender baka da wingers baka da yan baya ka shiga uku ba strikers ba wingers ba kuma defender kaga bala'i ya cin maka to haka da kai in dai ka san Allah ya hada ba kai da gangan to wallahi ka shiga uku Allah dare imanin yace a wannan ya ji karanta cin naman jakin gida yace wanne ko eh ina nake wai ta kusariya ko da kuma yan tabbaiwa a aureta a yan tabawa wadala ita ka hasa daquha a ce an yan taki amma yancin ki shine sadakin ki za a daura aure ya halatta dan a wani yaki ka samu wannan domin a da kafin yakin nan babu wannan hukuncin ba a san shi ba so anan ne aka gani ya halatta mutum idan yana da baiwa ya ce zai aure ta to ka sadaki to ce yancin ta shine sadakin ta tunda yancin ta an sai da shi ake za ta ta kawo miliyan 10 kudin yancin ki ta tabbata ya ce ai to sai ce a bar ta bar kudin ta ya zama sadakin ta kuma za ka gane cewa sadaki kamar da muke tana tawa duk abin da zai amfanar da ita matar da za a aura idan budurwa ce yarinya in baban ta ya yarda a bata shi a sadaki to ya zama sadaki in ko bazawara ce mai hankali in ce da take ka bani kaza ne sadaki da shi kina zama sadaki kawai in ce ya kare ta tsara muku aure kawai wala ismatu ko liman lam yadul al-ghazwa kuma aya halata cewa a wannan yaki ya nuna cewa za a iya raba ganima da wanda bai zo yaki ba ma amma fa idan al-muqatiluna idan su mayakan suka ba da izini shugaba bayan an gama yaki za a raba ganima idan yace to ina ga akwai wani uzuri kaza ne sa bai zo ba idan kun yadda za mu raba ganima har da shi in suka ce eh shikenan sai a raba da shi in kuma suka ce a to shine kuma sai a bar musu kayan shi ina fata an gane yace wajawadu sulhu bi shartin kuma aka gano halaccin ayi sulhu da cewa a bada wani shar'i aw shuruɗin ko sharɗa da dama wa hurmatin ko ribal fadl a kuma yaƙin da aka haramta shin riba ta ar ribal fadl ribal fadl shine ka ba mutum bashi kace zan baka bashi kuɗi naira miliyan 1 zaka biya ni ƙarshen wata sai ka kawo miliyan 1 da 100,000 shine ribal fadl kun gane wannan haramun ne musulunci ya haramta shi amma da kafin zo musulunci ana yi da musulunci da farkon lokaci bai haramta ba sai daga baya Allah ya haramta shi shine kamar abin da banki bankuna suke yi a baka rancen kuɗi naira miliyan kaza ko kana da account za ka yi overdrafting aka ɗauki rance a account ɗinka amma za ka biya su ƙarshen wata in kuɗi ya shiga account ɗinka za ka bar kuma hawan hesi abin nan 1% ko 2% abin da ka karɓa ma'ana ka karɓa 100,000 to za ka ba su 110,000 ina fata an gane to wannan riba ce jin mai ya shiga uku ko ba zai albarka ba sannan kuma ina kace babban zunubi a musulunci kayi hakuri da abin da Allah ya barka ni ma wannan ne saka da yawa daga cikin masu wannan harka ba sa yin albarka ce saboda ba al'amuran su saboda Allah ya tsine wa riba ya tsine wa mati har ma kira abin cewa kamar ka cewa Allah ne ya fito ku ya ki kiri shi saboda munin su suka ce riba tana da kashi kashi masu yawa ne zunubai mafi kankanta zunubta shine kamar mutum yayi zunubin mahaifiyarsa a ga bala'in yayi munin yayi yawa yasa riba haram ce ba dan kadan ba ko da saka ba mutum bashi to haram ne ka samu kuma wani amfani agun wannan bashi ko da ba kudi ba na kai wasin dabara ko su ba mutum bashi dan suna morarsa saboda tana ina bin sunan yi ba zai iya musu garrama ba ta rika morar wani abun sa ba tare da zai kuma hana ba to wannan hima haramun ne a musulunci bare kuma ita wannan cewa zan baka miliyan 1 ka bani miliyan 1 da 100,000 wannan riba ce karara kuma Allah ya tsine masu yinta kuma manzo Allah ya hana ta sallallahu alaihi wasallam yace wa tahrimu nikahil mut'a kuma a wannan yaki zaka haramta auren mut'a auren mut'a shine mutum ya auri mace da sharadin wance za mu yi aure ne wannan da yake sadaki amma auren da safi ke zai sati ɗaya ne kawai aure ya kare ya mutu koda ba a ce na sake ta ba na fata an gane a farko musulunci an halattawa musulmi yin sa amma daga baya Allah ya haramta shi musamman a wani yaki na Kaibara kuma abin da zai baka abin nan ma shine hadisin da ya kawo haramta shi hadisin da Ali ne ya rawaito hadisi manzo Allah ya haramta shi shine ba za a yi aure da niyyar cewa sati daya ko wata daya ko shekara daya ba ba a haka saboda kaga shi'a suna halattawa samari yin wannan auren mutum ya tura ayansa karatu ko namiji ko mace sai su je saura a jami'a kawai su yi aure tsakanin su iyayen ba su ma sani ba kawai su yi auren su wasu wai ba wai ba su yi zina ba tanzin da kuke yi babanta ne ce daura maka aure da ita baba bane sai su yi aure da semester daya ana dawa semester sai su yi hadu ya biya ta sadaki wai sun yi aure kawai su gaba da rayuwarsu haka suna komai na ma'aurata to tunda yanzu an samu ci gaban zamani na badala za ta dauki dukkan matakai cewa ba ta yi ciki in ma cikin ya shiga za a je a zubar da shi tunda ba manufar a haihu ba ne shi kuma auren sahihi babban maqsadin sa shine ka sa a ranka cewa kana so ka yi zuriya bayan kare kanka daga sha'awa kuma kana son kai yada zuri'a a bayan kasa kai ma shine makasudi na aure da fata an gane to kaga babu wannan a cikin mutu'a sannan kuma suka ce duk wanda ya auri mace da niyyar cewa za mu yi aure shekara 10 in sake ki shi ma zama auren mutu'a kuma zama haramu amma an yi aure da niyyar zama har illa ma sha Allahu an daura aure da safi ta tare da la'asariya washe gari ya sake ta shi ke wannan bai ba mutuwa bane wani abu ne ya faru amma asalin niyyarsa ba saki yi niyyar yi ba ya yi auren ne a zauna har mutuka raba to shi kuma wani abu ya zo ya faru to haka wannan shi kucin yi daban sabanin wancan kuma ta za su yi aure shekara 10 an yi haka agreement kenan ya biya to haka wannan zaman da suke yi zaman zina ne domin ya zama auren mutuwa wanda musulunci ya hana shi na fata an gane kuma ko da babanta ne ce ayi wannan auren da wani sharadin to Allah kuma ya haramta da ka ba za mu maganar babanta ba sai dai ya baka aure na da'im aure na gaske sahihin aure an biya sadaki an yi siga da sanin kowa kuma da zumma cewa a zauna mutuka raba inda gaba suke ya faru to haka wannan shi ma hikimar Allah take sa aure ya mutu duk akwai hikimar min Allah a ciki ina fata an gane saboda dai auren mutuwa haramun ne yace wa gairi hamil ahkami da wadan su kuce kucen ma daban ba wadannan ba ma'ana a yadin kai bar dai an samu saukar ayoyi da nassosi da tabbatar hukunta kunta da yawa da kuma soke wadan su kuce kunta da yawa yace kama allama ashabu radiyallahu ta'ala anhu adaban rafi'an fi dhikrillahi ta'ala yace kamar da a wannan yaki ne manzon Allah ya koyar da sahabbai wani ladabi mai girma na wurin girmama Allah da kuma ambaton Allah ya koya wa sahabbai da ake zikirin Allah ambaton Allah ina fata an gane yace wa alamahum ko menene kanzun azima kuma a wannan yaki dai ya gaya wa sahabbai taska ta aljanna mai girma wani zikiri ne wanda idan ka fade shi Allah zai baka wani treasury wani account zai abude maka a cikin aljanna in ka fade shi so dai tak a yakin nan manzo Allah fada sahabbai radiyallahu anhu za mu karanta kologa sai Bukhari Muslim tarawato an Abi Musa al-As'ari radiyallahu ta'ala anhu annahu qala yati lamma gara sallama ay tarbar da manzo Allah ya gama yakin kaibara asrafa an-nasu ala wadin farafu asawatuhum bitakbir an kamo hanya za a dawo sai mutane suka zo za a gangaro an hawo wani tudu za a gangara kwari a sunnar manzon Allah daga tafiya ko a kafa ne ko akan abun hawanka in za ka hawo wanda yake tudu ne to a sunna za ka rinka yin kabbara kana Allahu akbar Allahu akbar har ka gama hawa kana tafiya a mota ka ga wani guri hawa ne sai ka fara Allahu akbar Allahu akbar har ka gama hawa in kuma za a yi gangara sai ku fara subhanallah 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 wannan sunnar manzon Allah ce daga sai kamo hanya an yi wani tudu za a gangaro an hau tudu sai suka fara daga murya sahabbai na Allahu akbar Allah da karfi suke daga murya to kaga a manzon Allah na tare da su shi kuma daga an yi abin da ba daidai ba sai ya gyara wa mabiyansa dan su samu tsira a gun Allah na fata an gane yanzu da musu Allah ya girma a masa wannan kira kana kiran abu ne ka daga murya idan abun yana nesa da kai ko ba ka bane mutum ne za ku yi magana kuna ga magana da shi yanzu kun rabu sai ka sani a nan faɗi kaza ko sai ka ga gani ga hitan a bakin can amma yanzu ba za ka iya bin shi da gudu ba ya za ka yi za ka daga murya ne ka kwalla mar kira saboda dan ya ji me za ka faɗa mar ya dawo ba ka bane to shi kuma Allah ai ba haka yake ba da bayan sa ai zaka Allah ba sai ka daga murya kai ihu na ƙara zai ji ka ba Allah ba haka bane tsakanin shi da bayan sa yace suka fara cewa Allahu akbar la ilaha illallah fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum latad'una asamm wa la gha'iba yace ya ku mutane ku sassautawa kawunanku ba kuna kiran wanda yake bebe kulma wanda baya ji bane fa in mutum baya ji sosai yana dan gabar kake magana ba kai da karfi ba yanzu rukunin sai da zaka magana ka masa kai kun dai duku kai zaka da kai zaka magana yana ku sassauta kanku ba kuna kiran wanda yake da matsalar kunne bane kuma wala ghaiban da kuke kira din ba baya kusa da ku bane ina tare da ku ga ku gashi to dan zaku daga muryar ku kuna ihu kuna ƙara ji ba ayyu Allah eh yace ba ayyu Allah yace walakin tad'una sami'an basira kuna kiran Allah ne wanda yake sami'an ne basiran wa huwa ma'akum shi kuma Allah tare da ku ma'ana Allah duk inda kake yana jinka duk inda kake yana ganinka kuma duk inda kake yana tare da kai ba da zatinsa ba na fata an gane da iliminsa ba abinda za ka yi da Allah bai sani bai gani bai ji ba babu na fata an gane daga sai ka nitsu shine abinda Allah faɗa wannan ƙara cewa wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walil mubin allahum yarshudu idan bai da saka tambaye ka game da ni ya manzon Allah ubangijinmu yana nesa ne mu daga murya mu kira shi muka shiga damuwa ko yana kusa da mu ne to Allah ta to ka gaya musu fa inni qaribun ina kusa da kowan su ujibu da'wata da'i ina karba addu'ar duwan da ya roke ni iza da ani da zarin ya fa roke ni da ka roki Allah Allah ya ji ya gani kuma ya karba in ka suka shari'i yace sharadin guda ɗaya shine fal yastajibu li to su ma su amsa kira na inji Allah duk abin da Allah ya ce ayi kai abin da Allah ya ce a daina ka daina to da ka kira Allah da ka roke shi shi kuma zai amsa ma na fata an gane to kaga abin mai sauki ne ashe ka dokar ta wani ihu Allah 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 nan izgilinci ne ma ga Allah kuma rena Allah ne ma Allah ya girma haka ai saboda yanzu ko da mutum ne mai kima a cikin mutane ba za ka dokar masa wani ihu a kofar gidansa ba ko ka taba janta kofar gidan wani babban mutum ana daga murya ana kira sunansa ba za a yi haka ba sai dai a jira an yi fitowa ka kowa sun koyar da kai ana dajja da baya har ma na ba ɗan sanu basa ba shi saboda suna ganin shi ne kima a gurinsu sai kuma zaka dauki Allah kana masa kila na walakantarwa sauran ba da dai bane musulunci ya hana gashi ne manzo Allah ya hana sahabbansa yace qala abu musa ko Musa yake cewa wa ana kalfa dabba ta sallama yace ni kuma wata rana muna tafi da manzon Allah ina bayan dabbarsa ma'ana sun hau dabba daya ko doki ko raƙumi ko jaki manzon Allah yana gaba ya goyi Abu Musa a bayan shi fa sami'ani sai manzon Allah ya ji ni wa ana qulu fi nafsi ina fada a hankali ina cewa la haula wala quwwata illa billah yana tana yana zikirinsa kenan ko yana cewa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah fa qala sai manzon Allah yace ya abdullahi bin qais ya kai abdullahi bin qais shi sunan abu musa kenan qultu labbaika ya rasulullah nace labbaika ya rasulullah qala sai manzon Allah yake cewa ala adulluka ala kalimatun hiya kan min kulli janna kana so in fada maka wata kalma wanda ita wannan kalmar wani taska ce wani account ne wani treasury ne da daga cikin account na aljanna in ka fade ta so daya za a baka taska ta tarin wani abu mai kima a aljanna qultu bala nace eh ya manzon Allah ka fada mini fidaka abi wa ummi zan fanshe ka uwa da ubana a ƙarshen kauna ke mutum zai bada inda a ce sanda suke rayar sahabbai ga wani abu ya taso ko ka bada mahaifanka a kashe su dan a bar manzon Allah za su bayar ko shawara ba za su yi saboda me da sai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah la haula wala quwwata illa billah to wannan kalmar malamai suka ce duk wanda yake so yayi zikiri ya samu biyan bukata a duniya da lahira to ya lazimce ta la haula wala quwwata illa billah suka ce wadansu malamai idan kana yawan yin ta ma kowace addu'a ba karka yi a duniya domin ka gama addu'a ka ce wa Allah kai baka da wani karfi baka da dabara sai abin da Allah ya yi ma'ana tsantsar komawa ga Allah kenan ka koma da lamarin ka gaba ɗaya sai yadda Allah ya yi da kai to shi kuma Allah idan ka koma gare shi shi kuma zai kare ka ina fata an gane duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai isar masa duk wanda ya ce Allah ya mar Allah zai masa to inda kana fadanta da gaske da yaqini suka ce wallahi ko baka kara addu'a ba a duniya duk bukatunka na duniya da lahira Allah zai ja maka ita shine la haula wala quwwata illa billah ina fata an gane to har yanzu ire-iren waɗannan addu'o'i su ne ya kamata idan gari ya waye kai sallar asuba to ka shafa idanka misali ta kar kai bacci ka zauna zaman dirshan ka karanta su ka yi su saboda ka nema wa kanka da zuri'arka alfanun duniya da lahira me Allah faɗa game da zikiri yace wazkurullaha kafiran la'allakum tuflihuna kuna yawan ambatan Allah domin ku samu rabauta duk mai sanya rabauta a duniya to ya rike zikiri to wani irin zikiri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu wannan waya faɗa Abu Musa manzon Allah ne faɗa ita wannan taska ce daga cikin taskar aljanna la haula wala quwwata illa billah ala alaƙalla ka faɗa bayan asuba ka zauna ka yi suna nan jewa ire-iren su in ka samu kamar awa ɗaya ko biyu kana azkar ɗinka ka gama ka kuma karanta Qur'ani bayan nan da yawa daga ƴan uwa suna yin waɗansu kuskure da rahin sani in aka gama sallar asuba abin da aka fi so shine ka yi zikirin Allah a lokaci ire-iren waɗannan su la ilaha illallah wahdahu la sharika lak lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir saw dari subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko astaghfirullah wa atubu ilayhi hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan la haula wala quwwata illa billah su zaki tayi salatin annabi har ka dauki lokaci mai addini ne yawa akalla dari dari ko wani abu kamar haka in ka gaba su gaba daya tukunna ka karanta qur'ani wasu kuma daga daga an gama sallah ya dan yi abin sa ka dauko qur'ani fara karantawa ina fata an gane su da dai ne wannan amma da kabuwancin tsari kai wa'ancin azkar din da manzon Allah yake yi ya zo ce mata su zana juwairiya ya fita zuwa masallaci da ya dawo ya samu sallah wannan abun sai sallar asubar ta ta zikiri ta ta ambatan Allah yace kina nan kina tace ina tayya manzon Allah yace to bayan ni na je masallaci na faɗi wata kalma sau uku ladanta ya fi duk abin da take yi kace manzon Allah me ka faɗa yace na ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinati arshihi wa midada kalimati sau uku na faɗa masallaci asuba su sai da istighfar ko Allahumma anta rabbi zuwa ƙarshe. So ire-iren waɗannan azkarin zuwa ƙarshe ka nemo na manzon Allah, sai ka zauna zaman dirshin bayan sallar asuba, sai ka yi su gaba ɗaya iya wanda ka iya. Tukun daga baya in so samu ne ba a masallaci ba, ka koma gidanka, ka koma ɗakinka, ka karanta Qur'ani a ciki. Ya kula da ai, ina ba ta gane saboda ai ka kaiwa gidan naka albarka, ka kaiwa ɗakin naka mai albarka. To amma ka karanta a masallaci kuma gida ba karanta ba, ka gidanka akwai dame jikin. Ya tabbata a suna cewa duk da shigar da Qur'ani a gida ana samun saukar albarkoki da kuma kore shedan da shedanu a cikin gidan. To haka mutum sai yi wa kansa, da haka dai sai mu dage mu rinka yin su. Allah ya sa mu dace. Yace sai tambayoyin da za a yi, yace abu na farko uzukur ba'du min asabil ko alhijratani, ka ba mu labarin ka ambata mana mutum ɗaya ko biyu daga cikin mu suka samu ladan hijira guda biyu. Ko mutum nawa ne? Ba an faɗa su ba. To faɗi mutum ɗaya ko biyu da suka samu ladan hijira guda biyu. Sai ka ce kawai ga Ja'far ga matarsa, ba shi kenan ka gama? Yace uzukur ba'du al-ahkam allati shuri'at bin Kaibara, ka ba mu labarin hukunce hukuncin da Allah ya shar'anta su a ɗin Kaibara. Yanzu mu karanta su ba ko? Ba wahala. An haramta ko? Ya ce alamar su zama ashabuhu adaban fi zikirillahi, manzon Allah ya koyar da sahabbansa ladabi na ambaton Allah, na yin zikirin Allah. Ya ce ma huwa, menene ladabi? Shi ne ka ambaci Allah a cikin nutsuwa, a cikin mai ƙasƙantar da kai da faɗar magana cikin ladabi. Ko haka Allah ya faɗa yi, amma ka ɗaga murya kana ihu ana ce ma kai zakiri, ka ga wannan alamu ya ce ka yi sai a hankali, ba haka ba da zikirin Allah. Allah ya samu dace. Ba ga mun gama wannan sati da muna da sama karanta kuma fatahu makka. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.